Sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar da shirye-shiryensa daga nan ofishinmu na birnin Yamai akan mitoci 16, 21 da 25, kuma a koyaushe za a iya samun mu a duniyar gizo a voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu sauraro, barka ku da wannan lokaci. Suleiman Muni Barma ne ke muku sallama a wannan shiri na musamman, wanda a cikinsa za ku ji cewa jama'a na ci gaba da nuna kaduwa game da kashe-kashen da aka fuskanta a jihar Borno, inda 'yan ta'adda suka yi wa wasu manoma yankan rago. Za mu ji abin da 'yan Nijar da 'yan Najeriya ke cewa akan wannan al'amari da ya dauki hankalin duniya.
Mun yi alawadar da abin da ya faru, sai dai mu ce Allah, Allah don jin kanka, Allah ka kama manoman duniya da kasa ko ai nasuke, Allah ka mana dauki, Allah ka kawo mana zaman lafiya, Allah ka mana magani abin da yake karfi.
Masu karamin karfi a damagaram na ci gaba da jira isowar tallafin da gwamnatin Nijar ta yi alƙawarin bayarwa da nufin sassauta halin kuncin rayuwar da suka shiga a sanadiyar annobar corona.
Jiyoyin kan 3 zuwa 4 ba mun samu har gishi mun ba mun koyi dire su na makotin da daya hutu ba ku koyi.
Haka kuma muna tafa da shirin na kasa ba kasawa ba da sharhin jaridan Ghana, sannan mu karkare da sharhin Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. To amma dukkan waɗannan sai bayan an sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Mayakan kungiyar 'yan ta'adda ta ISWAP a yankin arewa maso gabashin Najeriya da ke fama da tashashin hankula sun yi awan gaba da wani ma'aikacin agajin jin kai da wasu jami'an yanki biyu, a cewar jami'an tsaro jiya Laraba. Mayakan 'yan ta'addan ne suka yi garkuwa da su a wani shingen binciken ababen hawa a ƙauyen Wakilti da ke jihar Borno ranar Litinin, kamar yadda majiyar ta shaidawa kamfanin dillancin labaran Faransa na AFP. A wani lamari na baya-bayan nan da ya faru a yankin da ke fama da rikicin 'yan ta'adda sama da shekaru 10, waɗanda aka yi garkuwar da su sun haɗa da jami'an yanki guda biyu da kuma wani ma'aikacin agaji, amma ba a bayyana kungiyar da yake aiki ba, in ji ɗaya daga cikin majiyoyin tsaron. Jami'an biyu suna kan hanyar su ne ta komawa Maiduguri, babban birnin yankin, daga garin Mubar, inda suka je zaben ƙananan hukumomi da aka gudanar a ƙarshen mako, majiya ta bi ta ce. A watan Yuni ta gabata an kashe ma'aikatan jin kai 5 'yan kwanaki bayan sace su da kungiyar 'yan ta'addar ISWAP ta yi, wacce ke da ƙarfi a gefen tafkin Chadi. Zaben na ƙananan hukumomi a jihar Borno shine na farko da aka gudanar tun bayan da kungiyar Boko Haram ta fadi tayar da kayar baya a shekarar 2009. Barazanar da shugaban Amurka Donald Trump ya yi cewa zai yi gaban kansa wajen yin watsi da wani kudirin dokar tsaro, muddin dokar ba ta soke kariya daga tuhuma da ake baiwa kamfanonin sada zumunta ba. Barazanar ta fuskanci turjiya matuƙa daga 'yan jam'iyyun bijiyar Laraba, wanda hakan ya share wani fagen kai ruwa rana tsakanin shugaban kasar da 'yan majalisar, waɗanda ke ƙoƙarin mai da wannan gawurtaccen ƙudurin ya zama doka zuwa ƙarshen shekara. Ba kamar yadda aka saba ba, mambobin jam'iyyarsa ta Republican sun janye daga goyon bayan Trump, inda suka haɗu da 'yan Democrat wajen nuna adawa da barazanar da ya yi na ƙin amincewa da dokar izinin tsaro ta ƙasa ko NDAA. Ƙudurin dokar dala biliyan 740 na shekara-shekara, wanda zai kuma shata manufofin hedikwatar tsaro ta Pentagon, idan ba ta hada da wani matakin kawar da dokar tarayya da aka sani da sashe na 230, wanda ke kare kamfanonin fasaha kamar su Facebook da Twitter. Jiya Laraba, 'yan majalisar sun sanar da cewa 'yan kwamitin sasantawa sun kammala rahoton taronsu kan kasafin kuɗin na shekarar 2021. Sasantawa tsakanin bangarori daban-daban na ƙudurin da aka zartar a farkon wannan shekarar da majalisar dattawa ƙarƙashin jagorancin Republican da majalisar wakilai masu rinjaye. Masu taimaka a majalisa sun ce sigar ƙarshe ta ƙudurin na NDAA ba ta haɗa da sashe na 230 da Trump ya nema ba. Jiya Laraba, zaɓaɓɓen shugaban ƙasar Amurka Joe Biden ya gana da ƙananan 'yan kasuwa da ma'aikata ta yanar gizo waɗanda matsalar tattalin arziki ta shafa sakamakon annobar coronavirus. Biden ya karɓi kuncin tattaunawar daga garinsu na Wilmington da ke jihar Delaware, cibiyar ayyukansa na karɓar mulki makonni 7 gabanin bikin rantsar da shi a ranar 20 ga watan Janairu. Har ila yau ya sake karɓar bayanan da ake baiwa shugaban ƙasa, wanda jami'an hukumomin leƙen asirin Amurka ke duba matsalolin duniya da duk wata barazanar tsaro ta ƙasa da za ta iya shafar Amurka. lokacin da ya hauka ragan mulki Biden nan da nan zai gama da jinkirin farfadowar tattalin arzikin Amurka da annobar coronavirus ta haifar duk da cewa ana tsammanin samar da allurar rigakafin nan gaba a wannan watan
Labarin duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka yanzu kuma sai fagen rahotanni Yayin da ake ci gaba da nuna alhinin kisan gillar da ƴan ta'adda suka yi wa wasu manoma a jihar Borno a Najeriya kungiyoyin manoma sun bayyana takeici akan wannan al'amari da ke ci gaba da rutsawa da bayan Allah da ba su san hawa ba su san sauka ba kamar yadda za a ji a wannan rahoto na Ibrahim Abdul Aziz daga Yola
amma martanin da ta maida hadakar kungiyoyin manoma ta Najeriya ta ce abin takeici ne na irin wannan kisan gillar da aka yi wa wannan manoma yayin da kuma har ka tsaro kema ka tabbare a kasar Ahmad Tukujada dake cikin shugabannin hadakar kungiyar manoma a Najeriya ya bayyana kadosu dangane da wannan kisa da aka yi wa wadannan manoma
sunana Muhammad Shukur Ahmad Jada shugaban manoma da na makiya na kasa da kasa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun mun yi alawadar da abin da ya faru sai dai mu ce Allah Allah don jin kanka Allah ka kama manoman duniya da kasa ko aina suke Allah ka mana dauki Allah ka kawo mana zaman lafiya Allah ka mana magani abin da ya fi karfi mu amma in ka duba abin da ya faru kusan abin kamar almara ce a hukumance fa a yanzu haka babu abin da diga sama har kasa suka dauka akan wannan don haka abin sai ya zamana kamar kusan kamar ba a ma son mu yi noman
kamar kungiyar manoma ita ma hadakar kungiyar kafin ta juna tsakanin manoma da makiya ta Afrika ta danganta wannan kisan gillar da abun alatsi ne wanda don haka ta kalubalanci gwamnatin Najeriya da ta tashi mafin da Umar Danburam dake cikin wannan kungiya ya ko bayyana da suka ji da wannan kisa
a matsayin mu na kungiya na Hada Farmers Peace Initiative na Arewa Maso Gabas muna jajanta ga gwamnatin jihar Borno da al'umman jihar Borno sannan muna kira ga gwamnatin tarayya da ta sayo da fasali na tsaro a kasar nan fasalin tsaron kasar nan yanzu ya wuce maganar soja da dan sanda ya wuce maganar a gwamnati da chairman na local government a dawo da shi haƙƙi ne na kowa kowa dole ya bada gudunmawa shi don a samu zaman lafiya kuma zaman lafiya mai dorewa
to sai dai ku ga masu fashin bakin irin su Muhammad Ismail na maganar akwai abun duba dangane da abubuwan da ke faruwa yanzu a Najeriya
lokacin da irin wannan abun ya faru abun da shugaba zai zo shine ya ce Allah ya ji kan murai kuma ya nuna fushin shi akan wannan abun nan din matakin da ya kamata a dauka kusan ba daukar su misali yau an ce jama'a sun ce a cire wannan watan chief security chief nan amma har yanzu an ki daukan wani mataki bai da ko za a yi a ce kana yin abu daya kullun kai abu daya baka canza wata abun nan baka canza hanyar da kake yin abubuwan ka musan kuma kace kana so ka ga canjin yanayi to mu dai yanzu abin da ake bukata shine maganan harkar security abunan jama'a fa sun yanzu dole sai sun dauki mataki da kansu wanda in ba dauki wannan matakan ba su wannan shugabannin namu ba ruwan su da abin da ya shafi abunan yadda rayuwa suke cikin rayuwa
kuma da menene fatan talaka dai shine Allah ka kaushe wannan matsala na tsaro ko a samu a daina jin tsoro Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
To wannan mummunan al'amari da ya faru a shiyar Arewa Maso Gabasin Tarayyar ta Najeriya ya matakar girgiza manoma a makwabciyar kasa wato Nijar. Bayan jajantawa al'ummar ta Najeriya wannan babban rashi, manoma a birnin Kwani sun fara kiran gwamnatin ta Nijar ta hamzarta daukar matakai domin kare jama'a daga aika-aikar ƴan bindiga musamman a garuruwan da ke kan iyaka. Wakilin muryar Amurka Haruna Mamman Bako ya aika mana rahoto daga birnin Kwani.
Sunana Adamu Abdul shugaban niki na manoma na jihar Kwani. Gaskiya shi amma ba masa wata zamu ci ba saboda wanga bila'i da sauka can ba karin da ina ba shi bilal. To gaskiya muna musu yayi dai da al'amarin da ya saka kuma gaskiya mun ji bakin ciki daga wanga wanga ana da Allah sauka su da an boko haram.
To me zaka ce ga ita su hukumomi domin a taimaka masu manoma musamman saboda su yi nasu su ci gaba da nasu ayyuka cikin kwanciyar hankali.
Ni abin da zan ciwa gaskiya ina kira ga gwamnati bisa ga gaskiya hali yanzu mun san shin ana shi kokari amma wajen wannan jaha da gaskiya shi kare kokari aina matuka saboda a samu tsaron da manoma za su samu su yi aiki su bi da bilitin kaci tunda manomi in bai aiki to kenan ma shi bila in ya tafi tunda yunwan ma za su kashi kenan tunda sai yayi aiki shi cikin in babu inda zai tsaya shi aiki da zamna ya tsugo na gida ba yunwa kashi shi ba kenan kaga babu babban bila inda kai yunwa ta kashe jama'a gaba ɗaya
to wani kira za ku wa ko kuma wanne ya sako gare ku ga iyallansu tun da gashi an kange su yanzu haka ba su eh ta kuma ba su eh wani aiki
to mu dai kiran da zamu mutu sai dai mu mutu ta'aziya ga irin yadda abin ya faru kuma muna fatan Allah ubangiji shi sa ga masifa ita ta karshe muna mutu ta'aziya bisa ga rashin da sun kai samu na jama'a
har yanzu dai muna jamhuriyar Niger masu karamin karfi a jahar da magaram sun koka a game da abinda suka kira jinkirin da ake fuskanta wajen basu tallafin da gwamnatin jamhuriyar Niger ta yi alkawarin bayarwa da nufin sassauta walhalin mutanen da annobar coronavirus ta jefa cikin kange rayuwa kamar yadda za a ji a wannan rahoto na Tamar Abari wanda ta fara da ra'ayoyin wasu waɗanda abin ya shafa
ana yin daina bincike dan Allah sai an samu kuma sai mu ba da suna sai mu ba da lambar mai gidan an ci za a turo mana kuɗi to yanzu dai an samu kuma to karlo ne kuka hada ko kuka kawa ba karlo ne muka hada kafin mu zo nan dai an bi gida gida an yi sallama an tantambaye mu mai sunan uwayen mu da masu gida da iyalan mu duka sai muka bi baraka rubuta mu musamman menene ake da fari sai daga baka ce mu ai takardu sun mutu a gidan mai yari mu je mu gani mun je wajen samu uku zuwa hudu ba mu samu ba da shiru mu ba mu kobi yanzu dai sunan makwacin ita daya hutu an ba ta kobi kana yanzu tana jira dai
ke sunan naki bai hutu
ba ka mu sunan bai hutu ba ana duwa mu
amma dai kin cika takardu
a takardu komai da komai na hada
sunan na Rabi na je gidan Baruma sunan na bai hutu ga namiji na yazo amma lamba sadula ta wace na bada kuma ba ta takarda haka
to bayan shi kuma mai da mai kokai
sai aka mu hoto kuma aka ce to sai an kwanji za a waiwaye
an gaya muku kwana wani za a baku
an ce duka 40 bilbil suka ce za a bada haka suka ce mu tun rubutun hari
an fara bada
a ni ban ji ba dai Allah aka ce an bada ba
muna jira dai
muna jira dai
wasu mata kenan da aka rubuta sunayensu za a basu kudade na tallafi da ake ma masu karamin karfi ke nuna kosawarsu Idrisa Ali shine jagoran sashen da ke kula da wanda bala'i ya riska a nan jahar da magaram
waɗanda aruka corona shafa akwai ma nan cikin garin da magaram kun bincika akwai waɗanda suka samu bangaren filosofiyo tunda da duka tsari ne na gwamnati da suka samu wannan tallafi kuma ana ta yin shi wuri da yawa insha Allah
su ne ake raba ma kuɗi
eh kuɗi ake raba musu kamar su daya ake ba da kwandan kuɗin yawancin su dai bai huce ina jin jaka 45 ne kamar kowane magidanci
akwai wanda suke kokawa takardu ne kawai suke cika ba su samu kuɗin ba
kusan da Adam bisa wannan sai an ji an yi bincike tunda ba kowa bane kamata ya samu sai wanda abun ya shafa ne kenan akwai ka'idodin da ake bi
a dai waje kuma masu unguwanni sun yi korafi na tsaida rabon abincin da aka fara kashi na uku cewar Sule Chamago mai gari na unguwar dispenser a nan da magaram
an yi nafari haga tromi siyon ta ce maza-maza a ba talakawa takardunsu katin da suke shaidar a basu abinci an yi na ɗaya an yi na biyu na uku aka ce a babu shi mu dai a bangaren shiya ta biyu kun ba mu magabacin da ya kira mu ya gaya mu jita-jita aka ce babu trozen faz
ka ce jita-jita suka jita-jita ai ba a raka shi jagororin al'amarin kamar ba ku je kuka gansu ba akan jita-jitan da kuka ji ku tambaye su ya ne abin yake
ko ta shiya tana da wakili tana da wakilin
mun
ga wakilin su ma suka ce su ma suna ji a wai babu takarda a gurin su babu abinci
sai dai a cewar Ali Idrisa ba tsaidawa ce aka yi ba wani tsari ne aka dauka sabo
akwai kamar yadda gwamnati ya saba yi su waɗannan tallafin da ake na abinci ana yin shi ne ga mutanen karkara manyan garuruwa kamar wani Niamey Zandar Maradi Wasalla su ba a yi musu wannan tunda cikin gari ne suke amma sai ya zama to bana akwai hujja guda biyu manya-manya wanda ya sa don waɗannan garuruwan sai ake musu tallafi akwai wannan matsalar ta coronavirus cikin waɗannan manya-manyan garuruwan abin ya shafi mutane don saboda shi sai gwamnati ya maido wannan kashin na uku da ya kamata a yi na tallafi wannan sai aka ce a tallafa ma waɗanda suka samu matsala wannan na dokokin da gwamnati ta doka dangantan da tafiyar da wannan matsala ta corona bangaren ambaliyar ruwa akwai garuruwa da yawa su ma da suka samu wannan matsala kenan a ce wannan tuwajen fazigin kashi na uku kenan a karkata shi ya zo wajen waɗanda suka samu matsala ambaliyar ruwa da waɗanda suka samu matsala dangantse da waɗannan dokoki na tafiyar da coronavirus
kada shafa wannan shiri na musamman ne daga nan ofishin muryar Amurka na birnin Yamai. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Nakasa,
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 ba kasawa ba. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To a yau Alhamis 3 ga watan Disamba, kasashen duniya na bikin tunawa da ranar na kasassu ta duniya wacce ta samo asali a 1992 da nufin tunatar da al'ummomi da gwamnatocin kasashe daban-daban akan batun yancin mutanen da ke da bukata ta musamman. A wannan karon majalisar dinkin duniya na jan hankula akan bukatar karfafa matakan da za su baiwa kowa damar shiga al'amuran da suka shafi rayuwar jama'a, ba wai a wannan lokaci na corona kawai ba, hatta bayan wannan annoba. Wannan yasa hukumomi a jamhuriyar Niger da haɗin gwiwar kungiyoyin nakasassu suka fara jan damarar karfafa matakan wayar da kan masu bukata ta musamman game da illolin cutar COVID, kamar yadda ministan kiwon lafiyar al'umma Dr. Elias Idi mai nasara ya shaidawa wannan shiri
game da kare waɗannan gungun waɗanda kai zance kama game da nakasa kwa. Dabar akwai ministar ta population da ministar ta la promotion de la femme da muke aiki da su da lokacin da ma wanga ciwon an kebe musu bavet su kansu kungiyar su ta kawo gudun mota in kana ganin hasan civilization bisa wani television menene ne masu kama muna le partenaire technique et financier sun yi financer emission da wa dan su sensibilize mutane kurami ne waɗanda ba su da tahiya ne ko ku an tuka duka dai an dauki matakai na saboda mi saboda kiyayewa saboda kiyayewa game da manan kasa dake gare su saboda a kiyaye su su ma su ƙara ba da jawabi su ba talakawa population duka gaba ɗaya jawabi abin da ake kuma yanzu haka zaman can ne ke muka ku sati wanda ya huce cikin wata zama da an kai game da dawowa ga alubat an dauki matakai na cewa wanda an kai taimaka an ka kama su wancan ganin za a ci gaba kuma muna nan muna jira ma ministry la population ta muna proposition kuma tun duka ilson repertoire duka mun ayi repertoire su can maga wannan irin abu ne wanda ya kamata a tsara karhawa saboda an kare su game da wannan ciwo.
Waɗannan matakai da aka dauka na musamman domin makafi da kurame saboda su zaka yi ba za su gane alamomi ba kamar yadda makafi ba sa gani kurame kuma ba shi suke balanta na su fahimci wasu alamomi na ita wannan cuta.
In ka diba waɗanda ke gani ga tele a shakku fa akwai ta communication ana language distinct su kuma kahi waɗannan wasu suna ji ba su gani akwai message wanda ake yi wanda ake wadi kullun ga tele wanda ake wadi duk ana wani tawa dan saboda ni saboda su sha.
To muna yi wa al'ummar na kasassun duniya barka da wannan rana ta uku ga watan Disamba, Allah ya maimaita mana. Masauraro, ba za mu rufe shirin na yau ba sai mun je kasar Ghana inda ma'aikaciyar Alfa Radio kuma su yi Nimatu Yamboni ta tantauna da wani makahon da Allah ya yi wa baiwar karatu Dr. Abdullahi Kwanda. A shirinmu da ya gabata kun ji kashi na farko na wannan tantaunawa. To a yau bakon shirin ya gargadi ƴan uwansa na kasassu a game da zaben da ake shirin gudanarwa a ranar 7 ga watan nan na Disamba a kasar da Ghana.
Abin da nake kiran su ne su yi hankali don ƴan siyasa in lokaci ya kai haka suna kaskantar da kawunan su su kawo kawunan su kasa ga kowane mutum amma da an samu nasara ba za a wewaye wani ba. To saboda shi ya kamata su yi lissafi ko da za su kama ma wani su ajiye dokoki ga shi za mu vote muku amma ga abin da muke burin ku yi muna. To ko da ma na yake lokacin ba ni a Ghana amma na taba ji ni ban dai sani NDC ne ko ko MPP sun taba zaben wani makaho ya zama kamar wazirin al'amarin gargajiya ban dai tuna kowane su ya yi wannan ba. To amma su dai su ajiye doka kuma su hada kai su san wanda za su zabi su ma su ci amfanin mai shi.
To akwai wani tsarin da aka ajiye muku ranar zabe za ku bi kai ko wanda za su taimaka muku akwai wani abu haka da aka yi muku?
to sharin waje ne nake ni rayuwa na mafi yawanci waje na zauna daban amma nan na ji kaman ranan vote akwai yanda suke tafiyar da al'amuran game da matashi suna nuna musu gashi yanda za a yi gashi yanda za a yi amma kaga kaman waje haka ana iya rubutun kuma a sa wani layi amma ka wasu ababe wanda yake hannu ma za ka taba ta san wane ne kaza ga wanda nike so ga wanda ba zan vote masa ba to amma nan dai na ji kaman sun shirya ne suka zabi wanda je nuna musu yanda za su bu
to masauraro anan zamu dakatar da wannan shiri a yau sai makon gobe zamu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so a madadin Matu Yamboni Alpha Radio Kumasi da bakin mu na yau Dr. Iliyasu Idi mai nasara da Dr. Abdullahi Kwanda ni da abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku mu ne lafiya wannan ya kama lokacin da Ridwan Abbas zai gabatar da sharhin jaridin Ghana
jaridar Ghana Times zamu so mu sashin jaridin na yau a cikin jerin kanan labaran ta na ga ku da wannan labarin ku kiyaye daga lafin zanagiyayya jaridar ta nuna cewar Dr. Muhammad Ibn Chambasa wakili na musamman na babban magatakaddar majalisar dinkin duniya wa Afirka ta yamma da yake sahir ne ya shikira ga ɗan jarida da su kiyaye daga lafuzza da ke da kama da kiyayya yayin da ake kokarin yin zaɓen 7 ga watan Disamba maganganu irin ta kiyayya in ji diplomat ɗan asalin Ghana ya jawo tashi-tashi na hankula irin ta siyasa a ƙasashe daban-daban kada ƙasa Ghana ta bi wannan tafarki har yau a jaridar ta Ghana Times a shafi na 17 zancen makokin tsohon shugaban kasar Ghana ne an bayyana cewar za a yi makokin nasa a ranar 23 ga watan Disamba jaridar ta ce makokin tsohon shugaban kasar Ghana Jean-Jean Rollins ya tabbata cewar a ranar Laraba 23 ga watan Disamba ne za a yi wannan makoki kamar yadda dangi suka nuna cikin wani jawabi da Mr. Victor Baho wadda shi ne shugaban kwamitin wannan makoki ya bayyana ranar Litinin ya nuna cewar za a yi wannan makokin ne a Black Star Square nan birnin Accra kusa din number 1 wannan wani kanan labarin ne a shafin farko na jaridar The Finder jaridar ta ce mataimakin shugaban kasa Dr. Mahmudu Bawumia yana nan yana ci gaba da ainihin kamfen sa a Arewa masu gabas domin kiran jama'a su zabi takara da ke a matsayi na daya a zaben da aya makon gobe. Dr. Bamuya wadda ya shiga wannan jiha yana fada wa jama'a nguni daban-daban cewa kada su bi wani wuri banda matsayi na daya akan takaddan zaben a sabon mako. Ita kuwa jaridar da New Palava wannan labarin tarwaito. Jami'ar NDC za ta lashe kujerun majalisa kashi 60. Jaridar ta ce mai martaba John Dramani Mahama na dan takarar jam'iyyar National Democratic Congress NDC ya baiwa magoya bayan jam'iyyar da ke a Yendi da kuma Ghana gabaki daya tabbacin cewar jam'iyyar za ta lashe kujeru kashi 60 a cikin 100 na majalisar dokoki a ran 7 ga watan Disamba a zaben shekara ta 2020 dan takarar Mr. John Mahama ya bada wannan tabbaci ne a Yendi a ranar 29 ga watan Nuwamba yayin da ya kai rangadi a jihar ta Arewa ci ya nuna cewar yayin da suke a mulki sun gina wa wannan yanki ababuwan cigaba masu tarin yawa da wannan muka iso karshen sharhin jaridun na yau Radwan Allah Muktara Bata shi na Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
wasu sauraro za mu karkare wannan shiri da sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka
wata hoɓasa ta tattara sabbin ra'ayoyi waɗanda za su taimaka wajen inganta al'amuran cigaba ɗakin binciken kawo cigaba a matakin ƙasa da ƙasa na hukumar raya ƙasashe masu tasowa ta Amurka USAID ya gabatar da wani shirin taimakawa wajen ƙirƙire-ƙirƙire masu kawo cigaba wani tsari ne wanda duk wani mutum mai tafa da duk wani maudu'i a ko ina ne a duniya a kuma duk wani lokaci zai iya gabatar da ra'ayinsa na ilimin a cewar shugaban hukumar ɗakin binciken kawo ci gaba a matakin ƙasa da ƙasa din Harbeda.
The lab will work with them. It is an evidence-based process where it is paid for performance at certain milestones.
Daga nan kuma sai mai ra'ayin yayi aiki tare da ɗakin binciken. Tsari ne da ya ta'allaka kan tabbatattun bayanai waɗanda idan aka kai wani mataki akan biya ɗan kuɗi don ci gaba don ƙara faɗaɗawa da kuma shigowa da wasu daga waje ta yadda za su zama masu taka rawa daidai wa daida wajen ciyar da ƙasar mu ko wasu ƙasashen gaba. Ta wajen wannan tsarin hukumar USAID na haɗa hannu da ɓangare mai zaman kansa don haɓaka ingantattun hanyoyin warware matsaloli. Alal misali, Phoenix International a cewar Director Beda.
Phoenix will go out and they'll put a solar array on an individual person's home that can supply a certain amount of electricity over time.
Kamfanin na Phoenix na iya zuwa gidan mutum ya sa masa fayafayen makamashin hasken rana na sola da za su iya samar masa da wani adadi na ƙarfin wutar lantarki zuwa wani lokaci. Kuma idan mutum ya iya biya a ranar zai iya amfani da wayarsa ta hannu ya gaya wa kamfanin cewa ya tura kuɗi misali senti 33 saboda wutar lantarkin da ya yi amfani da ita ranar. Sannan ta hirkutar da ta fi kusa da shi zai iya tuntuɓar tauraron ɗan adam don a sake kunna masa fayafayen makamashin na sola. Wannan wata gawurtacciyar hanya ce ta bunƙasa tsarin amfani da ƙarfin wutar lantarki da kuma faɗaɗa shi idan baka amfani da babban layin wutar lantarki. Ganin kamfanin na Phoenix na buƙatar kuɗi don faɗaɗa harkokinsa ya roƙi hukumar USAID ta saka kuɗi ciki. Sai hukumar ta USAID ta ba da kamfanin bashin ƙasa da dala miliyan guda. Kamfanin na Phoenix wanda yanzu ake kiransa NG Energy Access ya yi amfani da wannan kuɗin wajen faɗaɗa harkokinsa da ƙara zuba kuɗi don ƙara bunƙasa. Ta haka mun ƙirƙiro wani sabon tsarin warware matsaloli wanda kuma ke taimaka ma masu saka jari wajen bullo da harkokin hada-hada masu samar da kuɗi kuma masu muhimmanci kamar samar da ƙarfin wutar lantarki da kuma haske wanda hakan na iya taimakawa wajen yaƙi da jahilci saboda ana iya karatu wanda kuma ke magance wasu daga cikin matsalolin noma da yunwa wanda har ila yau ke kaiwa ga bunƙasar tattalin arziki. Dalilin hakan ko shine ɗaya daga cikin muhimman hanyoyin kawar da matsanancin talauci shine haɗa mutum da na'urorin lataroni na ƙasa da ƙasa na gudanar da ayyuka a cewar Director Beda. Ya ƙara da cewa kuma wannan wani abu ne da ke iya faruwa sanadiyar tsari irin wanda kamfanin Phoenix ya bullo da shi wanda kuma ɗakin binciken kawo ci gaba a matakin ƙasa da ƙasa mallakin hukumar USAID ya ɗan ɗau nauyin haɓaka shi a wani muhimmin lokaci. Sharhin muryar Amurka kenan mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
Turaka muka zo ƙarshen wannan shiri na musamman da muka kawo daga nan birnin Yamai a madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni Suleiman Muni Barma da na gabatar ke ce da ku mu na lafiya.